sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Alhamis 9 ga watan Afrilu shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yau ne gwamnatin jihar Taraba ta musanta alhotanin cewa an samu kullar kwayar cutar COVID-19 a jihar, inda gwamnatin jihar ya zuwa yanzu ta sassauta dokar hana zirga-zirga domin baiwa jama'a damar zuwa kasuwa. Za kuma ku ji rahoto na musamman daga sashen kudu maso yammacin Najeriya na wannan makon, sai kuma rahotannin wasanni a takaice. Amma duk kafin nan, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki hukumar lafiya ta duniya WHO wadda ta yi kira ga kasashen duniya su hada kai su taimakawa juna, bayan da Trump din ya zargi Majalisar Dinkin Duniya da marawa cana baya, ya kuma yi barazanar dakatar da ba hukumar agajin kuɗi. A daidai lokacin da ya kamata kungiyar lafiya ta duniya ta maida hankali wajen shawo kan annobar coronavirus, kungiyar na fuskantar suka daga kasar da take kan gaba wajen ba ta tallafi. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi kungiyar WHO da rashin taka rawar gani wajen shawo kan cutar, kana iyaye barazanar dakatar da bata agajin kuɗi. Da yake mai da martani, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi kira da a haɗa kai, kuma ya yi gargaɗi kada a sanya siyasa cikin lamarin. Trump ya zargi kungiyar ta WHO da jan kafa akan annobar, duko da cewa ta ayyana COVID-19 a matsayin matsalar lafiya da ke bukatar daukar matakan gaggawa a duk fadin duniya makonni kafin Amurka ta ayyana lamarin a matsayin mai bukatar gaggawa a fadin kasa. A yau Alhamis, Pakistan ta bukaci makwabciyar ta Afghanistan ta mika shugaban kungiyar IS da ke shirya kai hare-haren ta'addanci kan wasu a Pakistan wanda aka cafke. Wata sanarwar ma'aikatar hulɗa da kasashen wajen Pakistan ta buƙaci jakadan Afghanistan a ƙasar ya isar da sakon hukumomin Islamabad game da cafke shugaban ISIS Aslam Faruqi da hukumomin Afghanistan suka yi a ranar 5 ga wannan watan na Afrilu. Ma'aikatar ta ce an nuna wa jakadan cewa tun da Afghanistan Aslam Faruqi ya aikata laifukan da suka saɓa dokokin Pakistan waɗanda ake zarginsa da aikatawa, kamata ya yi a miƙa shi ga Pakistan su gudanar da bincike a kansa. Sanarwar ta kuma jaddada buƙatar da ke akwai ta hukumomin Islamabad da Kabul su yi aiki tare wajen yaƙar ayyukan ta'addanci. Jami'an Afghanistan ba su mai da martani nan take ba. A yau Alhamis, ma'aikatar kwadagon Amurka ta ce ma'aikata a Amurka miliyan 6.6 ne suka bayyana rasa ayyukansu a makon da ya gabata, yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da rusa tattalin arzikin Amurka. Wannan sabon adadin ya sanya adadin ma'aikatan da suka rasa ayyukansu cikin makonni uku da suke buƙatar tallafi ya kai miliyan 17. Yanzu dai da miliyoyi suka rasa ayyukansu, ana sa ran cewa a 'yan makonni masu zuwa mutane za su buƙaci tallafi, a yayin da manya da ƙananan 'yan kasuwa suke rufewa ko kuma suka ji jiki sosai. Wannan adadin na miliyan 6.6 ya dangaza adadin mutane miliyan 6.8 da suka rasa ayyukansu a makonni biyu da suka gabata. Sai dai kuma waɗannan alƙaluman da adadin su ya so ya zama ɗaya su ne mafi yawan adadin mutane da suka taɓa rasa aikinsu tun daga lokacin da ma'aikatar kwadagon ta fara bibiyar ƙididdigar waɗanda suka rasa ayyukansu a shekarar 1967. A yayin da hukumomin gwamnati suka buƙaci mutane su kiyaye tazarar aƙalla taku biyu tsakaninsu har zuwa ƙarshen watan Afrilun bana. Wannan ya tilastawa 'yan kasuwa ko masu sana'o'i rufe shagunansu ko kuma takaita ayyukansu, kana dole suka sallami ma'aikatansu. Daga ƙarshe, shugaban China Xi Jinping ya ce zai ba ƙasashen Afirka goyon baya tare da kula da kuma tallafa musu, musamman ma ƙasar Afirka ta Kudu wajen yaƙi da annobar COVID-19. Kafar yaɗa labaran China ta ambata a wata hirar da ta yi da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ta wayar tarho a jiya Laraba, akan yadda ƙasar ta nemi China ta kawo mata ɗauki a farkon lokacin da China ta fara yaƙi da annobar. Zee ya ce China za ta sanar da Afirka ta Kudu matakan da suka dauka wajen daƙile yaduwar coronavirus. Kana kasashen biyu za su inganta haɗin kai tsakanin su a bangaren kiwon lafiya. Zee ya kuma buƙaci 'yan China da suke zaune a ƙasar ta Afirka ta Kudu da su baiwa ƙasar gudunmawa wajen yaƙi da annobar. Afirka ta Kudu tana da sama da mutane 1,800 da suka kamu da cutar coronavirus, adadi mafi yawa a nahiyar. Ya zuwa yanzu an danganta mutuwar mutane 18 da cutar.
Madalla a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnatin jihar Taraba ta musanta rahotannin cewa an samu bullar kwayar cutar COVID-19 a jihar, inda gwamnatin jihar ya zuwa yanzu ta sassauta dokar hana zirga-zirga domin baiwa jama'a damar zuwa kasuwa. Kuma wannan na zuwa ne yayin da a jihar Adamawa na ƙasar su ke kokawa da cewa kawai yanzu ba su samu wani tallafi daga gwamnati ko kuma na jama'a ba. Ga dai wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Yayin da gwamnatin jihar Taraba ke ma sassauta wannan dokar hana zirga-zirgan da aka kafa tun farko, yanzu haka gwamnatin jihar ta kira wani taron manema labarai domin musanta rahotannin da ke cewa an samu bular kwayar cutar ta coronavirus mai lakabin COVID-19. Batun da gwamnatin jihar ta ce ba haka zancen yake ba a wannan taro na manema labaran. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Dr. Innocent Bake ya buƙaci jama'a ne da su kwantar da hankulansu tare kuma da kula da gargaɗin da likitoci ke na yadda ma za a kauce kamuwa da kwayar cutar, inda kuwa ya ƙarin haske da cewa
zan gaya maka kenan a yau da ba sai har yanzu ba mun gode ma Allah har yanzu dai ba mu samu case na COVID-19 a Taraba ba. Muna kawo ga Allah ya tsaya haka ba mu same ta Taraba. Kuma gwamnatin Taraba ba ta tsaya nan ba, za ta yi hansa kaiza muka ba ma a jinin manya-manya guda biyu, fisa ko fisa Nigeria kan da Muslim Council don a ba ma mutane a nuna musu kuma da ake amfani da shi. Sannan kuma an ba ma asibiti na Tarayya Federal Medical Center da asibitin Koyo Fishery sannan da kayan aiki. Kwamiti kuma tana kan aiki don mu gan wannan cutar da ya shiga Taraba.
To sai dai kuma yayin da jihar Taraba aka sassauta dokar domin a buɗe kasuwa na wani lokaci a makwabciyar ta ku jihar Adamawa, cece kuce ne ake yi game da tallafin da gwamnatin jihar ta bada ga masu sana'ar kabu-kabu, wato 'yan keke napep na naira miliyan 20 da kuma kayakin da aka baiwa kananan hukumomi. Domin ko yayin da ma wasu ke murnan samun wannan tallafi, wasu da yanzu ke kokawa su ne masu larura ta musamman wato na ƙasar su, da yanzu haka ke cewa su fa ba ma tuna da su ba.
Mun haɗu a wannan wurin domin mu kai kukanmu ga gwamnati kasancewan zaman gidan dole da gwamnati ta sa mutanenmu da mutanen jihar Adamawa a ciki. Kuma babu wani tallafi wanda gwamnati ta kawo mana jihar Adamawa. To gaskiya mutanen mu yau kwana 7 kenan, dama mutanen mu wasu sun dogara su je su yi bara ne kafin su samu abun da za su ci. To amma ga wannan dokan da gwamnati ta sa, kuma babu wani tanadin da gwamnati ta yi domin ta rage mana raɗaɗi. To shi yasa muka taru, muka kira taron 'yan jaridu domin mu ga gwamnati halin da muke ciki, kuma mu yi kira gare su da su gaggauta kawo mana ɗauki domin su ceto mutanenmu da suke cikin halin ukuba a yanzu, kasancewan ba mu da abincin da za mu ci da iyalinmu.
Hakika idan ka ga taruwan mutanenmu da suka yi yau a nan wurin, sun taru ne domin su nuna ɓacin ransu a wurin gwamnati, kasancewa tunda aka kafa wannan doka da aka ajiye mutane a gidaje domin a hana zirga-zirga maganan coronavirus, ya sa mutanenmu suna zaune ba su da abin da za su ci, ba su da kuɗin da za su sayi magani, rayuwa ya zamo musu da tsanani. Shi yasa ka ga mutanenmu sun fito nan wurin domin su nuna gwamnati kuka, ko wala Allah gwamnati da kuma kungiyoyi masu zaman kansu za ta kawo musu ɗauki domin rayuwa an shiga cikin halin haula'i.
To wai ko anya gwamnatin jihar bata mance da masu karamin karfi ba ko irin na kasar su? Barista Sanda Joshua Bugra shine mahadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin al'umma, ya ko bane irin matakan da gwamnatin jihar ke dauka a yanzu.
Maganan tallafi, lallai gwamnati ta ba da tallafi. Tallafi da gwamnati ta bayar kuma babu shakka ba wai tallafi bane wanda zai ishi kowa ba, amma dai da babu gara babu dadi, kuma mutane su yi hakuri, ba sai gwamnati kaɗai bane ya kamata ta bada tallafi ba. Mu ya mu tsakanin junanmu, wanda Allah ya horewa shi ma ya kamata ya taimako. Muna sake kira ga jama'a, ba sai lallai an kawo gwamnati ba, a cikin anguwanni, makwabta da garuruwa za mu iya yin taimako, iya gwargwado wanda Allah ya bamu domin mu kawo ma mutane da suke da raɗaɗi sauki.
Koma da menene fata ko shine Allah ka kwashin wannan cuta ta COVID-19. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. A yayin da 'yan Najeriya, musamman na wasu yankunan kasar da gwamnatoci suka saka dokar hana zirga-zirga, wasu 'yan kasar sun koka tare da neman agajin gwamnati da ƙungiyoyi wajen rage raɗaɗin yunwa da ƙunci da suke ciki a yankin kudu maso yammacin kasar. Wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗa mana wannan rahoto na musamman.
A inda yawan masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ya tunkari mutane 300, rahotanni na cewa kimanin mutane 44 ne yanzu haka aka sallama daga asibitoci daban-daban, musamman wanda ke nan birnin Lagos, sai kuma mutane 6 da suka rasa rayukansu duk dai a Najeriya. To sai dai kuma matakan da gwamnatin Najeriya, musamman na tarayya da na jihohi, suka dauka na hana zirga-zirga da kuma killace mutane na ci gaba da tasiri walau ta bangaren lafiya ko kuma ta zamantakewan al'umma. Yanzu haka dai bayan taimako da gwamnatin tarayya da na jihohi ke baiwa mutane a gidaje da anguwanni, haka suma al'ummomi ko kungiyoyi sun tashi tsaye wajen taimakawa juna ta hanyar taimakon kai da kai, samar da abinci da kayayyakin masarufi ga 'yan uwa da basu da karfi, musamman kan yarda al'umma ke ci gaba da kuka da shiga halin kakana kai a daidai lokacin da aka rufe ko ina ba shiga ba fita. A nan jihar Lagos ma dai kungiyoyi da dama sun tashi tsaye wajen taimakawa juna, kamar yadda Alhaji Umar Atina da ke anguwar Agege a nan Lagos ya shaida mini.
Alhamdulillah, kamar yadda yake faruwa a yanzu, wato wannan lockdown da aka yi a bangaren mutane na arewacin mu, wato mazauna nan akwai committee na arewa wanda suke wasu samari ne a cikin wannan gari na Agege, da suka yi dogon tunani suka tashi suka kewaya hannun masu hannu da shuni da waɗansu shugabanni na wasu kasuwanni domin karɓar gudunmuwa a hannunsu domin tallafawa waɗanda ba su da shi, wato talakawa. Kuma alhamdulillah, ƴan uwa sun bada haɗin kai, sun bada wannan gudunmuwa daidai gwargwado, kuma an tallafawa talakawan nan wanda an samu kuɗi kusan sama da naira miliyan 2, an sai kayan abinci a rarrabar ni ga naune na gani da idanuna, sai dai mu ce da waɗanda suka bada dukiyoyinsu da waɗanda kuma suka kai da kawowa wajen karɓo wannan dukiyoyin, Allah ya saka musu alkhairi. Ta bangaren gwamnati ma gwamnati ta yi kokari, ita ma na ta bangare akwai waɗanda suka samu, akwai kuma waɗanda bai kai gare su ba, kuma su ma an babbasu, kuma mun muna daga cikin bangaren da bai zo gare mu ba, kuma an mana alƙawari za a bamu, kuma su waɗanda aka bawa sun shaida an basu. Saboda haka mu ma muna nan muna jira, domin dai an yi alƙawarin ajiya Laraba, shi commissioner na water board ya zo masallaci, mun zauna da shi da shugabanni na addini, kuma an tattauna akan hakan, kuma ya yi umarnin da cewa an bayar a wasu wajejen ne ba a bayar ba, kuma Allah ya so ya yarda, wato ajiya Laraba ma aka yi alƙawarin za a kawo, sai dai ba a kawo ba kamar yadda ya bada alƙawarin cewa insha Allah in abun ya shiga hannunsa zai gabatar da shi zuwa gare mu. Saboda haka muna nan muna sa ido, wannan shine abin da yake da akwai.
Jihar Ogun dai na daya daga cikin jihohin da shugaban kasa Muhammadu Buhari tun farko ya ayyana dokar hana yawace-yawace, bayan jihar Lagos da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. A jihar ma dai al'ummi na ci gaba da shiga wani hali na kakani kai, kamar da daya daga cikin shugabannin al'ummin yankin arewacin Najeriya dake garin Shagamu da jihar Ogun ya shaida mani.
Sunana Alhaji Salisu Garba Bashan, kai sarkin filanan Shagamu, kuma mataimakin kungiyar sarakunan Fulani ta yankin kasan Yoruba wannan gabaki daya. Kamar da ake kake magana na abin da ya shafi wannan dokar na coronavirus da Allah ya sauka da ta a duniya. So irin dokar da aka bada dai wanda shugaban kasa ya bada da kanshi a jihohin nan guda biyu a Lagos da in ce maka da nan Ogun sai inda muke yanzu. To ina ga mutane sun karbi wannan dokar kware da gaske saboda gaba daya babu ba wani tafe tai ko ba wani abin da ake ba abin da ake gudana. Sai dai wani lokacin kamar a nan Ogun sai ana dan bude wani lokacin da safe zuwa karfe 2 kamar shekaran ji an bude yau ma kuma an bude yau ma ana dan hadan zuwa karfe 2 kuma kowa shiga da zaran kuma lokaci yayi kuna suna karba kiran wannan dokan da aka sa da lokaci ya zaga gaba da kowa riga shi gidan shi don ka ba wani abu ana zaune a gidaje kawai sai dai abin da ke faruwa na korafin da mutane suke cewar kamar yaka ta ce gwamnati ta taimaka ma talakawa da ke kulle saboda wasu sai sun fita sun je sun nemo sun ce abin da za su ja kullum don haka ne kuma ana faɗi a kafin watsa labarin cewa ana dan ba da wasu abubuwa to wasu kuma suna korafin kamar ciyar wasu gani ba kamar ana Ogun sen ma na sha gani a kawai watsa labarai ana cewa kamar gwamna zai sa wani kwamiti na rabon abubuwa dai na taimaka ma talakawa to amma har yanzu dai muna dai ganin kawai ana ta watsa abin da aka kawai watsa labarai ko kuma a social media hatta ma ani kamar su tsohon gwamnan nada Abikullo musu shi kansa na gan turo cewa shi ma zai yi wannan rabon a kowane ward zai yi wannan rabon ta amma har yanzu dai halin da ciki din nan har yanzu muna suna korafi kan ba wani abin da suka gani a ƙasa wanda ka ba su na tallafin wannan cutar wannan coronavirus da Allah ya sauko da mutane a duniya to da akwai sanata akwai kamar sanata nan lekon shi ma na wannan zon din shi ma na jinshi shi ma zai yi rabo to amma dai har yanzu mutane ba su gani a ƙasa ba to amma muna fatan muna kira ga gwamnati saboda wannan abin da suke yake faruwa yafi karfin talaka ba ma talaka har mai kudin ma don saboda ma ne ka ciki an kace baka fita kullu abin da kake da shi kai zaka diba ka ci to gaskiya zai ma mutane wahala gore da gaskiya tunda mutane sun karbi kira na zauna gida to don Allah dan nan gwamnati ta taimaka ma talakawa don saboda a samu saukin wannan matsalolin saboda wasu sai sun mutu sunje sun nemo suke samu suke ci da iyalin don haka ne muna kiran gwamnati taimaka kamar da kake za taimaka din to don Allah da annabi taimaka a gani a ƙasa an taimaka mutane saboda a samu maganin wannan cutar coronavirus da Allah sauko da ita a duniya ubangiji kuma Allah sa mu ga bayan wannan bala'in da suke sauko a duniya Allah sa mu karshen sa Allah kuma kare zuwa mu gabaki daya Allah kare yan Najeriya Allah kare duk wani abubuwan da suke faruwa na tashi hankali Allah ka kare mu ya ubangiji Allah kuma mutane muna kira ga mutane da dauri saboda wannan abin da ake ana yi don kansu ne ba wai ana yi wai don ko a cutata ma wani ba ko a kuntata ma wani dole ne yasa gwamnati ta fito take wannan abu ba wai ainihin wai da son ra'ayinsu bane saboda su kare lafiyar jama'a don haka ne a daure don akwai matsala kan gwada da gaske to amma a daure a cimma wannan jarraban da Allah sauko da shi a duniya shine kai mai kira ga jama'a su daure kan wannan abin da Allah sauko da shi ubangiji Allah ya sa mu ga karshen wannan abin lafiya
to ko kawo yanzu mazauna irin wa'annan birane musamman ma Lagos sun gamsu da matakan da gwamnatin tarayya da jihohi ke dauka na kawo doki ga al'ummomi ga dai abinda wasu mazauna birnin Lagos suka shaida mani
nana Shagari Muhammad to wannan abu ai babu wanda bai shafa ba dukkan mu kowane ya shafa sai dai mu yi ma Allah godiya kuma mu roƙa Allah ya sauke mu ya kare mu daga cikin wannan abu tunda wanda duk ya kwana 10-15 mazance a zaune ba wani aikin komi da komi kaga ai ba zan ci mai shafe ni ba ya riga ya shafe ni sai dai hankuri
sunana Isiyaka Abdullahi daga jihar Sokoto mu dai abin da muka so bakin wannan mai gida da ya magana yace sati biyu bakin in wannan sati na NBA mu da atalaka a ba mu hanya kawai mu wuce mu ni bakin magana da zan faɗa gwamnati ba za ta iya ba mu wani abu ba Allah dai ya ba mu wani abu wallahi ba za ta iya ba mu wani abu ba san ko da kwana guda an ka tawaye mutum ba ya wahala ba tunda shi zai je ya nemo abin da zai saka ya samu ya baya ni dai ba wani abu ne bakin sati biyu din da ta ƙi ba yan lokaci ya kowa ya sani in nayi babu wai wani cewa wai an ce wai za a gara kashe mutane kenan wannan baban ko shi in yayi mulki ne haka yake ba dadi mutane suke ji ba sai sun wahala ka zaka lokacin da kake neman jama'a hadda kuka amma yanzu kuma abin ya zaka abin da zaka saka ban talaka kenan
baban yarjibrin murya Amurka daga Najeriya
to madalla a gaida baban gidan Jibrin Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kuma ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Lokaci ne da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
A Najeriya, wata matsala ta kunno kai a tsakanin hukumar kwallon kafar kasar a gefe guda da kuma mai horar da ƴan wasan Super Eagles a ɗaya hannun. Kan batun sabunta kwantiragin mai horar da ƴan wasan Najeriya. A halin da ake ciki, hukumar kwallon kafar Najeriya ta shimfiɗa wasu ƙa'idoji wa mai horar da ƴan wasan Bajamushe da take so ya bi su sau da hannu idan har yana son ci gaba da aikin horar da ƴan wasan Super Eagles ɗin. Da suka haɗa hadda za a rinka biyan albashinsa da kuɗin ƙasar wato naira, sannan ya kasance mai zama a Najeriya a yawancin lokaci da dai sauran makamantansu. Kan hakan ne na tuntubi Alhaji Sani Ahmed Toro, tsohon sakataren hukumar wasan kwallon kafan Najeriya.
Ka duba ka'idodin da suka saka mishi, to zaka ce in ma duka gaba ɗaya daidai ne, guda ɗaya ba daidai ba ne. Guda ɗayan nan da ba daidai ba shi ne zai rinka samun albashinsa a naira.
To an ce sai dai ya dinga zama ma a Najeriya.
To wannan ai daidai ne, kullum yana cikin wannan ka'idan. Amma yawanci kuma yakan kasance tunda ƴan wasan da ake zuwa da su su buga wa Najeriya ɗin mafiya rinjaye. Ko za a ce ma kashi 80 suna waje ne, to kaga ba za ka ce shi mai horar da wasan kwallon kafa kawai zauna a Najeriya ba zai rinka lura da su yanda su ƴan wasan nan suke tafiya ba. Wannan gaskiya ba daidai ba ne, sun yi wannan ne kawai ba don kawai ba, saboda suna so shi da kansa ya ce ya haƙura da ci gaba da horar da ƴan wasan kwallon.
To a zamanin ka da kai sakataren wannan hukuma, shin ya abun yake?
To a shi ne nake faɗa maka, ko lokacin mu ko kafin ma lokacin mu kan dauko Bature ya zo ya korar da wasan ƴan kwallon ƴan Najeriya. Dama aka samu matsala da shi Bature. Bature kan nuna in dai ana so yayi nasara, to a dage hannu a kyale shi, shi zai zabe ƴan wasan sa, shi zai zabe wurin ma da zai yi kamfin na ƴan wasan, shi zai zabe wanda zai zo magana albashin sa, albashin sai kasance tabbas an saka masa a dola, kuma in haka zama an samu matsala sai kan mai da yakan yi ƙara FIFA kuma ta shigo ciki ta yi abin nan. Mu amma a lokacin mun samu wannan matsala, amma dai bamu samu matsalan cewa biyan albashin sa cewa dole a biya shi a naira ba. Yanzu ne da contractin sa ya kare, wanda yake nema a ƙara masa, shi yasa su ma suka fito hukumar wasan ƙwallon ƙafa suka fito da abubuwan da bai kamata ya amince ba.
Kamar yanda kake cewa bai kamata ba, wato hukumar ƙwallon Najeriya ne matakan sauka bai kamata ba?
A tabbas sun yi ne dama, saboda sun san ba zai amince da wannan abu ba. In ya amince, to menene security dinsa, menene zai sa a rike? Kawai zai karbi naira ya tafi. Duk da dai hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya takan shiga irin wannan abubuwa, to amma na tabbatar sun yi wannan kora da hali ne, sun san cewa ba zai amince ba.
Sun ce ma yanzu ɗan wasan da za a yi shi sun tantance kafin ma wato a bayyana su.
To ai wannan na faɗa maka cewa kullun dama akwai wannan yana cikin ƙa'idodi. Amma in ka kawo Bature, ko ba Bature ba, ko ɗan Najeriya ne ya ɗauko, ka ɗauko shi ka ce shi ne zai horar da ƴan wasa, ba zai yarda a ce masa a za a masa ƴan wasan da zai yi amfani da su ba. In ka saka masa bai zama abin nan ba, amma in bai yi nasara ba kana da dama za ka kore shi. Amma kuma dole ka ba shi dama huruminsa cewa shi zai zaɓo ƴan wasan nan, don shi ne in abin ta lalace shi za a yi abin a ciki. Saboda haka wannan dai na tabbatar kora da hali ne suka mishi, kuma na san ba zai amince ba.
To yanzu kai wani shawara za ka bayar?
Shawarar da zan bayar, ministan wasanni cikin gaggawa ya kira shugaban wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya da shi da secretary general ɗinsa su zauna da menene matsalan su. Ya zama masa dole ya dauki hukunci, ya yanke hukunci abin da ya kamata ya yi, saboda kar a samu matsala a wasannin da za a yi nan gaba.
An da ya dauki bajamushan ne aikin horar da 'yan wasan Super Eagles a watan Agustan shekara 2016. Aka sabunta kwantiragin a watan Janairun 2018. Ana sa ran kwantiragin nasa zai kare a watan Yunin wannan shekara. Abdulwahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Masu sauraro, kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha Ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya. Gaban Amurka Donald Trump ya tattaki hukumar lafiya ta duniya WHO, wadda ta yi kira ga kasashen duniya su haɗa kai su taimaka wa juna, bayan da Trump ɗin ya zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da marawa cana baya, ya kuma yi barazanar dakatar da ba hukumar agajin kuɗi. A yau Alhamis, Pakistan ta buƙaci makwabciyarta Afghanistan ta miƙa shugaban ƙungiyar IS da ke shirya kai hare-haren ta'addanci kan wasu a Pakistan wanda ta cafke. Wata sanarwar ma'aikatar hulɗa da ƙasashen wajen Pakistan ta buƙaci jakadan Afghanistan a ƙasar ya isar da saƙon hukumomin Islamabad game da cafke shugaban ISIS Aslam Faruqi da hukumomin Afghanistan suka yi a ranar 5 ga wannan wata na Afrilu. A yau Alhamis, ma'aikatar kwadagon Amurka ta ce ma'aikata a Amurka miliyan 6.6 suka bayyana rasa ayyukansu a makon da ya gabata, yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da rusa tattalin arzikin Amurka. Wannan sabon adadin ya sanya adadin ma'aikatan da suka rasa ayyukansu cikin makonni uku da suke buƙatar tallafi ya kai miliyan 17. Shugaban China Xi Jinping ya ce zai ba kasashen Afirka goyon baya tare da kula da kuma tallafa musu, musamman ma kasar Afirka ta Kudu wajen yaki da annobar coronavirus. Kafar yada labaran China ta ambata a wata hirar da ta yi da shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ta wayar tarho a jiya Laraba, akan yadda kasar ta nemi China ta kawo mata dauki a farkon lokacin da China ta fara yaki da annobar. Thomas sauraro, baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Ladas Gresham da ta hada shirin, ta kuma bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bonsoir.